لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فالخامس من وظائف هذه الايام الفاضله الصيام. فعن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه واله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثه ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. اخرجه ابو داود والنسائي واحمد وصححه الالباني رحمه الله عليه. وقال الامام النووي: صيامها مستحب استحبابا شديدا. ثم قال: واما قول عائشه رضي الله تعالى عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صائما في العشر، وفي روايه لم يصم، فهو متأول بأنه لم يصمه لعارض من مرض أو غيره، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر لما ثبت من حديث حفصة المتقدم، فإن المثبت مقدم على الناس. أيها الإخوة، للعبد المقيم غير الحاج أن يصومها كلها إلا العاشر، لأنه يوم العيد فلا يجوز صيامه. وله أن يصوم الاثنين والخميس منها، وله فيها أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما يوم التاسع فيتأكد صيامه زيادة على بقية الأيام من هذا العشر، لأنه يوم عرفة، وصيامه يكفر صلتين كما ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم. سادس هذه الوظائف أيها الإخوة: كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، لأنه من الذكر، بل هو أفضل الذكر، وذلك في هذه الأيام كلها. وأما التاسع منها وهو يوم عرفة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الذكر في يوم عرفة. يا أيها المسلمين، من أدب سجاء فانكيما سدرجة فانكيما سفللة فانكيما سأل بركة kwanakin da suka yi fice a ragowar kwanakin da ba su ba a cikin dukkanin shekara, su ne kwanaki goman farko na watan Zulhijja. Kwanaki ne mafi kima da daraja, kaɗan daga cikin abubuwan da ke nuna darajarsu da falalarsu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a inda yake: wal fajri wa layalin ashr. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashir su ne kwanaki guda goma farko na Zulhijja. Har ma al-Imam Ibn Kathir da al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jalil al-Tabari suka rinjayar da wannan zance wajen fassara waɗannan ayoyi na goshin suratul Fajr. Sannan malamai suna ƙara kafa hujja da wani hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito cikin musnad dinsa daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce: idan an ce kwanaki goma farko, ana nufin kwanaki goma farko wanda ranar babbar sallah ke cikin su. Idan an ce al-witr a cikin ayar, ana nufin ranar Arfa. Idan an ce ash-shafa, ana nufin ranar babbar sallah. Wannan hadisi ko da yake waɗansu malamai sun yi inkarin sa, waɗansu kuma cikin malaman hadisi sun tabbatar da shi. Abin da nake so in kai gare shi shine fassara waɗannan ayoyi da cewa ana nufin kwanaki goma farko na Zulhijja ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna darajar waɗannan kwanaki ta yadda ya kai matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su. Sannan abu na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da shaida ga waɗannan kwanaki cewa su suka fi kima, suka fi daraja a cikin dukkanin kwanakin shekara. Hadisi ya tabbatar da Abdullahi da Abbas Allah su kare da a gare shi, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce: ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Babu wadansu kwanaki wanda aiki nagari ke zama mafi kaunatuwa a wajen Allah cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma. Sahabbai suka ce ko da jihadi dan yada kalmar Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ko da jihadi dan yada kalmar Allah, walallansa da darajarsa bata kai wanda yayi wani aikin kirki karbabbe a cikin waɗannan kwanaki goma ba, sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa ba tare da ya dawo gida da komai ba. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi. A wani hadisin daga Abdullah dan Umar, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wadansu kwanaki mafiya girma da daraja a wajen Allah, sannan waɗanda Allah ya fi ƙaunar a yi aikin kirki a cikinsu sama da waɗannan kwanaki goma farko na Zulhijja. Sai ce fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, idan kwanakin sun faɗo sun shigo ku yawaita haylala fadar la ilaha illallah, ku yawaita kabbara fadar Allahu akbar, ku yawaita hamdana fadar alhamdulillah, ku yawaita waɗannan a cikin waɗannan kwanaki masu daraja. Inda mutum zai ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, ya gane abinda annabi ya umarni da shi cikin wannan hadisi, yayi haylala, yayi kabbara, yayi hamdana ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda suna cikin ababen da ake so a yawaita maza ko mata a duk lokacin da wannan kwanaki suka shigo tun farkon su har ya zuwa ƙarshen su. Wannan hadisi Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito shi, babban malamin nan Ahmad Shakir ya inganta shi. Sannan abin da ke nuna daraja da kimar waɗannan kwanaki bayan abin da muka ambata, a cikin su akwai waɗansu fitattun kwanaki na daban bayan dukkanin su goma fitattu ne. Kaga dai akwai ranar tarwiya, ranar 8 ga wata, wanda a ita ne alhaziz ke kulla niyyar aikin haji, su fita daga makaukansu su tafi Mina, suna masu talbiya, suna masu girmama Allah a cikin wani. Sannan a cikin wannan kwanaki goma ne ranar Arafa take, wanda ranar Arba rana ce mai kima, rana ce mai daraja, kamar da kuka sani a cikin ta ne ake aiwatar da mafi girma cikin rukunin aikin haji guda biyar, ko cikin rukunin aikin haji wanda manzo Allah ya ce Al-Hajju Arafa. Sannan a cikin waɗannan kwanaki goma ne ake da ranar babbar sallah, Yawmul Hajj Al-Akbar, ranar babbar sallah, ranar da alhaji suke yin ayyuka guda hudu masu muhimmanci, jifa na Jabatul Aqaba da aski da yanka da tawaful ifada, mazauna gida kuma suke yanke dabbobinsu domin neman kusancin Allah a matsayin layya. Da haka dai kasancewar kwanaki goma nan sun kunshi waɗansu guda uku da suka yi fice sama da sauran, to lalle suna nuna darajarsu. Kuma sannan a cikin kwanaki goma babu yanda za a yi a ce sun zo juma'a ba ta faɗo cikinsu ba, to juma'ar cikinsu ta ɗaga dukkan wata juma'a da take cikin wani wata ba a cikin goman farko na Zulhijja ba. Da haka dai duk wannan na nuna ƙima da daraja da girman wato ainihin waɗannan kwanaki. Don haka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ke cewa ko shakka babu waɗannan kwanaki sun fi dukkan wani kwana na shekara ƙima da daraja. Juma'a da ta faɗo a cikin wannan kwanaki ta tsara dukkan wata juma'a da take cikin wani wata da ba kwanaki goma farko na Zulhijja ba, domin falala guda biyu ta tabbata a lokaci, falala guda biyu ta tabbata a lokaci ɗaya, shine ga ta juma'a ga ta a cikin goma farko na Zulhijja. Da haka ya yan uwa musulmi, ya kamata ya dace gabawa mai kudin alkhairi yayi kimti yayi shiri wajen aiwatar da ayyuka na gari a cikin waɗannan kwanaki. Ibada na ta kasance zuwa ga Allah, ibadar baka kamar zikiri ko halala ko dukkan ibadar da sauran abin da muka faɗa, ko ibadar aiki daga kai, ibada ta dukiya ko ma kowace irin nau'in ibada, bawa ya samu damar yi wanda za ta kusanta shi zuwa ga Allah, ya kamata mutum ya dage lokacin da waɗannan kwanaki suka zo domin ya ƙara imani daɗi akan imanin sa na da, ya ƙara takawa ƙari akan takawarsa ta da. Yayin uwa musulmi, ayyuka da dama mai bawa zai iya aiwatarwa a cikin waɗannan kwanaki, amma na zaɓi waɗansu guda biyu da dake tunatar a kansu ba don su kaɗai ne kawai ake yi ba, amma don tunatar da kaina da tunatar da ƴan uwa na musulmi. Daga cikin muhimmin aikin da bawa zai yi a cikin rayuwarsa gaba ɗayanta ballanta na kuma a cikin waɗannan kwanaki masu daraja, akwai jaddada tuba zuwa ga Allah, tuba daga aiki na zunubi zuwa ga aikin da'a, tuba daga abin da ke jawo wa bawa fushin Allah zuwa ga abin da zai jawo wa bawa yardar Allah, tuba galariya warkakkiya at-taubatun nasuh, tatacciyar tuba wanda idan mutum ya duba ya riga ya duba kenan, wanda Ubangiji ta'ala ya kiran bayi zuwa gare ta, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ya ku bayi ku tuba zuwa ga Allah tabbatacciyar tuba, tatacciyar tuba. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, tabbas Ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku idan kun tuba zuwa ga Allah tabbatacciyar tuba. Har dai zuwa ƙarshen aya, al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa tabbatacciyar tuba ita ce wadda ta haɗa siffofi guda uku. Siffa ta farko ta'limu jami'i dhunub wa istighfaruha, ya kasance tuban ta shafi kowane zunubi. Idan kana da zunubai guda biyar waɗanda ka san lalle kana yin su, ila waɗansu ma sun san kana yi, to ka tuba daga gare su su duka, ba ka ware ɗaya ba banda sauran, ba ka ware biyu ba banda sauran, ba ka ware uku ba banda sauran. Wannan ita ce at-taubatun nasuha, siffarta ta shafi dukkan zunubai gaba ɗaya. Ta'iwa idan ka tuba daga dukkan zunuban biyar ɗin ko shi da gaba ɗaya, ila rauni ya saka sake koma kan ɗaya daga ciki, amma dai ka tuba daga gare su gaba ɗaya. Idan ko Allah mahagaban ka zai ga kenan ka tuba ɗin tabbatacce tuba. Abu na biyu daga cikin abin da zai tabbatar da tuba ɗin ta zama tabbatacciyar tuba bayan ta saki dukkan zunubai, ijma'ul azmi was-sidqi bi kulliyatihi alayha, mutum ya daura niyyarsa da azamarsa akan dukkanin su gaba daya, sai da babu taraddudi, babu kan gaba kan baya, babu shakka a cikin wannan tuban nashi. Sannan abu na uku, at-takhallus min as-sawa'ib wal ilal al-qadihah fi salati, dukkan wata kura, dukkan wani dattin da zai kasance ya kawo cikas wajen kamala na ikhlasin ka game da tuba, ya kasance ka kubuta daga wannan kurar ko wannan dattin ko duk abin da zai kawo cikas wajen tuba ta zama tabbatacciya. Sanin ku da yayin kowa cewa tuba sharuɗin ta shine, farko ikhlas, mutum ya tuba dan Allah ba dan niyya ba, ba dan wani ba, ba dan wasu ba. Na biyu nadama da dana sani kan abin da ya riga ya a baya. Na uku ya kasance ya bar zunubin, dai idan kai da awar tuba da baka, amma kuma kana cikin aikata zunubin baki ne kawai yace na tuba amma aikata baka daina ba, wannan kaman kana yi wa Allah izgili ne, dan haka tuba ba ta zama karɓaɓɓiya ba. Sannan kuma na hudu, lalle mutum ya kulla niyya ba zai sake komawa zuwa ga zunubin ba a ragowar rayuwarsa. Sannan kuma na biyar, ya kasance ya yi tuba a daidai lokaci bai ƙure masa ba, dan adam kuma lokaci na ƙure masa sai da ko ya tuba za a karɓa ba idan ɗaya daga cikin biyu ta faru. Abu na farko, idan rai ya kai gargara, lokacin da rai ya kai gargara an zaro rai ya zo ma kogaro, to a lokacin nan ko da mutum ya ce na tuba Allah ba zai karɓi tubarsa ba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughayyir, Allah na karɓan tubar bawa matukar bai kai gargara ba. Da haka ya zanto mutum bai kai gargara ba. Abu na biyu, ya kasance rana ba ta hudu ta yamma ba. Sanin ku ne cewa manzon Allah ya bayar da labari cikin hadisi, ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama rana za ta hudu ta yamma ta je ta fada a gabas. Idan ko har rana ta hudu ta yamma zaddar ta fada a gabas, a wannan lokacin duk wanda ya tuba ba za ka fi tubansa ba. Wanda bai yi imani ba kafin ranar sai lamarin ya faru imani ba za ka fi imaninsa ba. Wanda bai tuba daga zunubi sai a ranar da zai tuba shi ma ba za ka fi tubansa ba. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Da haka darajar tuba tsakaninmu da Ubangiji daga ayyukan zunubin da muke yi tsakaninmu da Allah, ko wanda muke tsakaninmu da mutane, na zalunci, na ha'inci, na ƙarya, na yaudara, mu ributo waɗannan kwanaki mu yi tabbatacciyar tuba a ciki, kada su wuce ba mu yi ba. Dacewa da falalan zamani na sa tubar mutum zama karɓaɓɓiya, kuma na sa mutum ya dace da tawfiqin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance ya tuba da take tabbatacciya babu komai a ciki. Na biyu daga cikin ayyuka da ake a waɗannan kwanaki, aikin hajji da umara, wanda bayani ya riga ya gabata dangane da aikin hajji da umara a wato ainihin makon da ya wuce. Sannan na uku daga cikin muhimman ayyuka da ake a waɗannan kwanaki masu daraja masu kima, mutum ya tsare ayyukan ibada kyakkyawar tsarewa, ya kiyaye su kyakkyawar kiyayewa. Kiyaye ayyukan ibada shi ne mutum ya kasance ya yi su a lokacin da shari'a ta ajiye bai yi jinkiri ba. sannan kuma ya cika su da dukkan siffofinsu da shari'a take bukata, sannan ya kiwaci sunnoni da lajibbai na kowace ibada, musamman ibada take da farali, to mutum ya kara himma da kwazo a cikin waɗannan kwanaki, sama da himma da kwazo da yake a cikin waɗansu kwanakin, mai yiwuwa sai ya samu tawfiki kuma ya zarce kenan, sama da yadda yake a halin alfaya. Sannan ko mutum ya dage da ayyukan nafila, in dama kana nafila a waɗansu kwanaki, to ayyukan nafila na ibada a cikin waɗannan kwanaki suna da kima suna da daraja. Kar mu manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda hadisi ne kudusi, manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce, man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq, dukkan wanda ya gaba da waliyi na to ya shirya faɗa tsakani na da shi, na kailanta masa yaki. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kawo siffar waliyi din a cikin hadisi. Siffar waliyi kuma siffofi ne guda biyu, siffa ta farko kiyaye dukkan wani abu na wajibi da Allah ya wajabta masa, sannan siffa ta biyu kwadaituwa akan aikata ayyuka na nafila. Dukkan mutumin da yake kokarin kiyaye wajibi farali da Allah ya wajabta masa, a da ne ko a yanzu, mace ne ko namiji, dan birni ko dan ƙauye, sannan yake kokarin kiyaye nafilfili, yana kwadaituwa wajen yaga yayi su a bisa ga siffar da Annabi koyar da su, to wannan mutum ya zama waliyi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq, dukkan wanda ya adawa da waliyi na, to ina kelanta masa cewa ya shirya za mu faɗa da shi inji Allah. Sai Allah ya ce, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtu alayhi, bawa na bai faɗa kusanta ta ba da wani aiki, da wani aiki mafi kaunatuwa a wuri na sama da abin da na wajabta masa. Sai kuma ya ce, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, babu yanda za a yi bawa na ya rinka neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar nafilfili har sai na tsorace shi. Kaga can ga farali, can kuma ga wato nafilfili. To waɗannan su suke tabbatar maka da wilaya da aka ambata a farkon hadisi. Kar ka ɗauka waliyi ɗin daban ko bawa ɗin daban, shi bawan nan mai aikata farallai da nafilfili shi ne waliyin, kuma shi waliyin dai shi ne bawa. Domin kowane irin matsayi da mutum zai samu, in dai a cikin mutane ne, ai bai wuce a ce masa annabi ba kuma a ce masa manzo, to annabawa ma Allah ya ambace su da sunan bayi, dangane da annabi Isa Allah ce, in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani isra'il, dangane da manzon Allah, Allah ce, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram, alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi, da haka bauta din wato ubudiyya ta tabbata su yake sallallahu alaihi wa sallam, sama da su kowace dukkan wani bawa da Allah ya yi shi za ka ji bai fadi maka sunan bauta ba, dan bautar da ta baki matsayi a wajen Allah ba wai kawai halittar sa a cikin bil adamu ba, ya haka dai Fir'auna ma cikin bil adamu yake, amma kafin zuwa cikin bil adamu kai ne bai da kima da sabbi da mutunta da Allah ba, sai mutum ya kasance in bai bi Allah ba duk da yana cikin bil adama ya zanto gara ma dabba take, in hu illa kal an'am wa hum adallu sabila. Da haka dai wannan hadisi ku fahimce ta a yadda yake, ba a yadda ɗan bid'a suke fassara mata da shi ba. Kiyaye farali, kiyaye nafilfili suke tabbatar maka da kai ɗin waliyin Allah ne. Illa iyaka in duk mutane sun zama ɗaya kuma dukkan su daraja su ɗaya a wajen Allah. Ta wani ta fi ta wani, ta wani ta fi ta wani. Yadda annabawa gaba ɗayansu annabawa ne amma wani annabin ya fi wani, manzanni gaba ɗayansu manzanni ne amma wani manzan ya fi wani. To haka kuma dukkan waliyan Allah duk inda suka taru, to kuma wani ya fi wani, wani ya fi wani, wani ya fi wani. A cikin dukkan waliyai, to kenan annabawa mursalai sun fi daraja, sannan annabawa. A cikin dukkan wanda ba waliyai ba annabawa ba manzanni ba, sayyidina Abu Bakr ya fi kowa cikin waliyan Allah daraja, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali, sannan ragowar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma wanda zai zo bayan su, kowa gurgudan himmarsa, gurgudan aikinsa. Da haka dai abin da zai tabbatar maka wilaya ta Allah, ka zama waliyin Allah, ki zama waliyar Allah, shine kiyaye farali da kuma kwadaituwa akan aikata nafilfili. Sannan abubuwa na abu na hudu, mutum ya yawaita kafar gari a cikin waɗannan kwanaki. A bisa da jigar da na kwatanta mana ta su, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ko kuma siga da Salman al-Farsi aka daina yi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Waɗannan kabarbari ko a cikin masallaci, ko a wajen masallaci, ko a kan hanyar zuwa gida ko ofis, ko a kasuwa, a duk inda kake idan waɗannan kwanaki suka shigo, mustahabbi ne yawaita waɗannan kabarbari. Ko kana da alwala ko ba ka da alwala. mustahabi ne yawaita waɗannan kabarbari. Namiji zai bayyana a fili don ya je biyar da wani, kuma ya yi shi ma ya biyar da wani, ya tunatar da wani. Bayyanarwa a fili cikin ladabi, ba da raki da rangadi da ihu ba, a cikin kyakkyawan lafazi da furta kalmomin irin yadda zai dace da ladabi tsakaninka da mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala. Mace za ta bayyana a gida ita kadai, ya akwai mazaje wanda za su ji sautinta, to ta bayyana gurgurdai da za su biyar da kanta kadai. Ya yan uwa, waɗannan kabarbari kowa zai yi su shi kadai. Bid'a ne mutum ya haɗu shi da wani, suna yi tare, suna farawa tare, su ƙare tare. Wannan ya saɓawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin muhimman ayyuka da mutum zai a waɗannan kwanaki, na biyar shi ne azumi. Hadisi ya tabbatar da Hafsa bint Umar Allah ta kare ta a gare ta, take abu guda huɗu manzon Allah bai kasance yana rabuwa da su ba. Abu na farko azumin Ashura, wato azumin goma ga watan Al-Muharram. Abu na biyu azumi a kwanaki goma farko na Zulhijja. Abu na uku azumi guda uku a kowane wata. Abu na hudu rakawoyi guda biyu kafin sallar asubahi, wato rakatanin fajr kenan. Na ni Hafsa take manzon Allah bai taɓa gushewa yana yin waɗannan al'amuran ba. Wani hadisi Imam Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito da Imam Ahmad dan Hanbal, Sheikh Nasiruddin Albani Allah jikansa da gafara ya inganta shi. Al-Imam An-Nawawi ce dan haka yin azumi a cikin waɗannan kwanaki mustahabi ne, mustahabanci mai ƙarfi, mustahabanci mai tsanani, duba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi wajen yin. Yace amma abinda aka rubuto daga nana Aisha Allah ta bada dan gare ta da take cewa ban taba ganin annabi yayin azumi a waɗannan kwanaki goma ba. Imam An-Nawawi yace wannan sai dai mufassara shi da cewa kila bai yi ba a daidai lokacin da yake wajen ta, saboda an yi katifin da cewa yana cikin masarashin lafiya ko wani uzurin na daban, ko kuma a'a ita ce bata danki yana yi ba, da ya dauka bai ce mata ina yi ba, ita ko bata fata ina yi ba, ita ko bata fahimci yana yi ba. Amma tunda nana Hafsa ta tabbatar yana yi, to wanda ya tabbatar shi ke bada hujja, ba wanda ya kore ba, don korewa ba hujja bace, amma wanda ya tabbatar da abu shi ne ke da hujja a hannunsa. Da haka ake gabatar da hadisin nana Hafsa akan hadisin nana Aisha. Idan mutum zai azumi waɗannan kwanaki, zai iya azumta su gaba ɗaya in bada ranar sallah, don sananne ne cewa ba a yin azumi ranar sallah. Idan mutum ya ga dama ya takaita Litinin da Alhamis kaɗai na cikin kwanaki. Idan mutum ya ga dama ya azumi Annabi Dawud, kana yusumu yawman wa yufturu yawman, duk wanda ya yi malamai suka ce ya yi. Almuhim dai mutum ya yi, wato ainihin azumi ɗin a cikin waɗannan kwanaki yana daga cikin ayyukan ibada. Kar ku maza da cewa ranar Arfa'a kaɗaitanta azumin ta ita kaɗai ya tsara na sauran gaba ɗaya falala da daraja. Tunda manzo Allah ya nuna azumin ranar Arfa'a ranar tara ga wata yana kankare zunubai shekara biyu, yana kankare zunubai na shekara biyu. Don haka sai mu san wannan. Abu na shida cikin abin da na kawo a matsayin misalai, yawaita zikiri a waɗannan kwanaki, yawaita salati ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin waɗannan kwanaki, yawaita karatun Alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki. Tun daga rana ta farko har rana ta takwas duk za ka yawaita waɗannan ababai, amma a rana ta Arfa abin da ya fi komai falala abin da manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi. Yace mafificiyar addu'a ita ce addu'a ranar Arfa. Abinda manzo Allah yake nufi da addu'a a nan gurin, du'a wa ibada. Mafi girman ibada da za ka yi da harshe ita ce ibada da kai ta ranar Arfa. Yace ko mafi tsadar abinda na faɗa ni da annabawan da suke kafina shi ne wannan kalmomin, la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. maimaita wannan a ranar Arfa yana da toriyan darda sama da zikirin da ba wannan ba a wannan rana ta Arfa. Amma kaga a ragowar kwanaki duk za ka iya garwaya da wannan ko da waninsa, ka iya yawaita karatun Alkur'ani kila sama da kowanne, ko wani zikirin tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama da kowanne. Ya yi wa ranar Arfa rana ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kintar da bayi a cikinta daga wuta. Manzo Allah ya nuna babu wata rana da Allah ke yawaita kintar da mutane daga cikin wutar jahannama irin ranar Arfa. Ta haka ake son mutum ya yawaita wannan zikiri da muka ambata, sannan ya yawaita istighfari yana neman gafarar Ubangiji a wannan gini. sannan wanda ya je aikin hajji shi yawa sai ya yi azumi a wannan ranar, tunda manzon Allah da ya je bai yi azumi a wannan ranar, don haka ba za ka ce kai kuma sai ka yi azumi wannan ranar ba. Azumin wannan ranar ya shafi waɗanda ba su je aikin hajji ba, kamar yadda tsayuwar Arfa ita ma ta shafi wanda suka je aikin hajji, wanda yake nan gida ba zai je ya hau kan wani dutse ba ko da ko gurin dutse, ya ce zai koyi da wanda suke Arfa. ‘Ya’yan uwa musulmi kwanaki ne masu kima, kwanaki ne masu daraja da ya kamata mu dage a kansu, amma abin da yake da alaƙa da layya da dabbobin da za a yanka da ya kamata a yi da na dubba da wajibai da dukkan abin da ya kamata, wannan da izinin Ubangiji a mako na gaba za mu yi. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادة الموحدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.